Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu albarka, ina mana barka da wannan lokaci a cikin shirinmu na shari'a ga ta musulmi, a inda muke jin bayanai da fashin baki daga malaminmu da ke bamu waɗannan bayanai, wato Sheikh Bashir Lawal Muhammad daga Zaria. Sunana Kabir Abubakar, wanda nake taimaka mishi wajen gabatar da wannan shiri. Idan masu bibiyanmu za su fahimta, za su tuna, a wancan makon mala ya fara mana fashin baki akan abin da ya shafi wato matsalar shaye-shaye a cikin al'umma. Allah ya tabbata, barka da zuwa.
Kuma kallah.
Allah wai kuma can Zaria akwai wannan matsalar ne, naka mutun da garin malamai ne. Kana cewa Zaria birnin ilimi?
Ai,
dauka sai makwabtan ku ne can.
Ta ja a shirin mu na farko, ai mun faɗi cewa matsala ce ta duniya duka.
Eh, matsala ce ta duniya.
Saudi Arabia haka ne.
Har
lahi matsala ce mummuna.
Har wato ƙasa mai tsarki.
Ƙasa mai tsarki.
Subhanallah.
Kaga abin da ya shiga can. Ai, na shiga wani waje ba mamaki.
Gaskiya ne. Allah ya
sa mu dauki.
To mallam, a ƙarshen shirin da kai a wancan mako, ka fara tattaunawa akan ɗaya daga cikin sabubba wanda ka ambata cikin sabubban da ke kawo yaduwar wannan matsala, akwai damuwa wanda asara ke ce mata depression. Depression da turanci, ko da turanci kenan, Larabawa sukan ce mata alka'aba, kamar yadda suka bayyana. To gaskiya mallam, shi wannan cuta ne yanzu kenan, koko damuwa ta zama ta girmama, ta zama matsala, tunda ai rayuwa ba ta yiwa dole sai da damuwa, har ta zama wani babban iskaliya ne, haka kuma ne fara da ita.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين بسمال سقي تنبيع وسقي مغنى أكان ونن سببين فرقوكو دلتشن سببا لسكيادة shaye-shaye kuma masu yi suke ɗauka a matsayin kamar wani uzuri ne, domin da yawa sukan faɗa domin ya zama uzuri, suna ganin uzuri ne ga kai da kake musu da suke aikata, cewa abin da suke ba daidai ba ne. Sannan kuma wasu na fahimci kamar har a ƙudurin zuciyarsu suna son ya zama musu uzuri a wajen Allah,
suna ganin kamar karɓan uzuri ne.
Yawwa,
a shar'anci
sai da gaske. To kamar yadda kuka faɗa, ita dai damuwa, dama ai ɗan adam malaqad khalaqnal insana fi kabad. Al-Imam al-Hasan al-Basri a cikin tafsiri yake cewa li kabid al-aish, ai an halicci ɗan adam ne domin ya zo ya gwagwarmaya da
rayuwa,
ya bige shi, ya bige shi.
Haka ne,
haka ne. Wata rana ya kada, ta wata rana
ta kada shi, wata rana sai
ya canja rayuwa, samu wata rana ya samu. Wanda ina jin a shirye-shiryen mu, mun taɓa bayani akan jarabawa a rayuwa.
Kuzo
daga jarabawa akwai ta, in kuma akwai jaraba akwai damuwa.
So
amma musulunci a ka'idarsa, kamar yadda Imam Al-Qayyim yake cewa a cikin Zadul Ma'ad, yake cewa Allah Ta'ala a cikin tsarinsa na shari'arsa, duk wani abu da ya samar da shi, to ya samar da kishi, yasa wata za ta kore shi. Abin da ya shafi cututtukan zuciya, Allah ya kama gungunansu. Abin da ya shafi cututtuka na jiki, Allah madaukakin sarki ya kama gungunansu, kuma Allah ya saukar da su, suna nan. Wanda ya san su ya san su, wanda kuma bai san su ba, bai san su ba, sai ya tambayi waɗanda suka sani, domin su nuna masa. Akwai damuwa. Abu na farko da ake bukata ɗan adam ya yarda da shi shine imani. Abu na farko kenan na maganin damuwa. Babu maganin da ya wuce imani da kaddara.
Allahu akbar.
Waɗannan ababen shida da manzo Allah sama ya lissafa a matsayin sunni arkanul iman na ƙarshe, wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi, hudduhi wa murrihi. Imani da kaddara ta alheri ko ta sharri. In ya yarda da wannan abun da zai zama masa, shine ƙarshe alheri zai zama masa. Domin sharri baya zuwa ga Allah. So daga duk abun da ɗan adam ya ganshi a rayuwarsa, na daɗi ne, mara daɗi ne, in ya yarda da tsarin da shari'a ta ce mu'amala da daɗin, ko kuma ya yarda ya mu'amala da yadda shari'a ta ce ya mu'amala da wahalar ko kuma rashin daɗin, to daɗi zai zama masa a gaba. Babbar matsala ita ce zama ba ya yi mu'amala da wannan ababen guda biyu kamar yadda shari'a ta sa cikin
shari'a ba.
Sai ka imani da cewa haka za ta faru da mutum. Wannan babu maganin da ya wuce wannan al-imanu bil qadar. Abu na biyu shi ne wanda yake bi masa, shi ne a tawakkulu ala Allah, wanda imani da kaddara ke hukunta wannan. Mutum ya dogara ga Allah, Allah da ya ɗora masa shi zai yaye masa wannan, sannan kuma ya ruku da sababi. sababi kuma wanda shari'a ta yadda da shi. Amma mutumin da ya kasance yana fama da rashin lafiya kawai sai ya zo yana shan, ya ce yana da ciwon damuwa, sai ya koma yana shaye-shaye, to daidai yake da mutumin da aka ce cikin shi na ciwo, sai ya ɗauki guba ya sha.
Maimakon
ya sha magani sai ya ɗauki yawa. Kaga kashe
kanshi zai yi sosai.
Sau da haka ciwon damuwa akwai shi. Sau da haka ba hujja ba ce, ba zai zama uzuri ga mutum ba, ya ce ai shi ya shiga cikin damuwa. Sannan sai ya zo kushi ya riƙa shaye-shaye. Sannan daga cikin magungunan damuwa ya kalli me sababin damuwa.
Na'am.
Zai yi wuya a ce wata damuwa ta zo wa ɗan adam ba hannun shi a
ciki. A ce kawai
ya tantuwa. Akwai ta ɗabi'a.
Na'am.
Amma ba ita ba ce tafi yawa.
Haka.
Da yawan abin da ke jawo damuwa.
Shi ma kasa ba ɗabi'a.
Yawwa. Wani ya taɓa bani wani babban mutum. Haka mai shekaru, in na ce babban mutum yana nufin mai shekaru, kuma ɗan boko ya yi ritaya, ya same ni yake faɗa mun, kuma ya ce ba laifi in faɗa wa wasu domin ya zama musu wa'azi. Ya ce ‘ya’yan shi Allah ya azurta shi da ‘ya’ya mata, tun suna sakandare suka nuna suna son su yi aure, ya hana su su yi aure. Ya ce to yanzu ba wadda ba ta da masarsu a cikinsu, amma ba mai kula su. Ya ce in yana da wata damuwa a duniyan nan, to ba ta wuce wannan ba.
Da nadamar kuskuren ne.
Kwarai, to wannan shi ne abin da ke damun shi. In ya gamu da mutum ya gani yana da alaka da addini sai ce a tsaya shi da addu’a. Sannan ya ce a ba shi shawara. Me ya kamata ya yi. Sannan na uku ta kai mai yana cewa don Allah inda waɗanda za su zo su auri ‘ya’yan nan nashi a sanar da su su zo su nemi ‘ya’yansa.
Yana kallonsu
kuma yana cewa shi bai dora musu shi komai ba, komai zai iya yi domin tsohon ma'aikacin gwamnati ne wanda daidai gudu
da rufin
asirinsa. Sau da ka shi zai musu komai, ni yake faɗa wannan bakina da nashi.
Kuma ya ba da izini
cewa ya ce ba da izini sai da ba da wannan labarin.
Ya ɗau izina daga
yawa domin a ɗaure
ga mutane har yanzu masu irin wannan tunanin.
Ya ce zama mutane darasi, ya ce don Allah malam ku riƙa sa wannan a wa'azi. Kuma ku riƙa buga misali da ni. Abin da ya faɗa min kenan. To shi yasa ni ma na ba da wannan labarin. To ka ga mahalli shahidana, darasin da za a ɗauka a wannan kissa ta wannan bawan Allah ita ce ashe duk damuwa tana da sabari. Komawa baya ya kamata mutum ya yi muraji'ar kansa ya ga me ya shigar da kansa a ciki, daga nan kuma sai ya neman wa wannan damuwar tasa mafita da waraka wacce shari'a ta yadda da
ita.
Alal aƙalli wannan bawan Allah ya fahimci, ya shiga, ya yi matsala, ya samu kuskure a rayuwarsa, kuma sai Allah bai kashe shi bai nuna masa kuskurensa, kuma yadda da kuskuren, kuma yanzu ya yadda cewa a bashi shawara cewa me ya kamata ya yi. Kuma da ƙila Allah zai ci gaba da bashi ‘ya’ya kuma matan, kaga ba zai sake
aikata wannan kuskuren ba,
domin ya gane matsalarsa. To kaga wannan alal aƙalli za a iya cewa ya samu mafita, ko da ba duka ba ya fara samun mafita. Tunda har ya kai cewa a kawo waɗanda za su auri ‘ya’yan nashi. To ire-iren wannan shi ne babban abu, amma ba mutum ya riƙa ɗaukar guba yana sha a matsayin cewa shi bai da lafiya ba. Saboda haka ci maganin ciwo, magani, a nemi maganin da zai warkar da shi, ko kuma ya sassauta shi kuma wanda shari'a ta yarda da shi. To wannan shi ne wannan. Amma wiwi ƙwaya da sauransu da sunan a sha su ƙara mutum. Su sa mutum ba abin da za su kawo mutum sai
damuwa.
Tun daga ƙarshe masu wannan matsalar su ne suke kaiwa suna shaye-shayen, kuma sai su ji kawai suna jin haushin kowa a duniya. Sau da ka abin da suke ganin su fanshi shi ne su kashe duk wanda suka samu
damuwa. Sai su zama kuma violent.
Naya. Ko kuma ƙarshe abin da yake faruwa da su shi ne su suicide.
Su kashe kansu.
Su yi jihari su kashe kansu.
Shi kenan su ce su kuma su kamu da wasu cututtuka wanda. Sakamakon shaye-shaye sun lalata wasu
gaɓoɓinsu, hanta, ƙoda, zuciya, hunhu, musamman waɗannan abubuwan
lalata su an
illata su. Sun lalace, to ka ga mutum ya tashi yana nema a rada an yi wa alija zukaman faja'alahu juzaman. Magani ne ya sha yana so ya magance mara sai ya zama kuturu. Ka ga yan ƙarshen mara kenan.
Gaskiya ne.
So da haka wannan ba za ta zama uzuri. Ko dalili da mutum zai zo ya halasta wa kansa shaye-shaye cewa wai ita ce babu magani a cikin shaye-shaye.
To algatu malam, wani abun kallo shi ne akwai yanzu da ana tunanin wannan shaye-shaye ya shafi kamar matasa ne da maza, amma waƙiyar da cewa abin ya wuce haka. Akwai mata, wasu matan aure, wasu irin wanda suka jima ba su yi aure ba, ko ‘yan boko, ko masu wata harka dai. sai ka ga mutun ya kama shaye masta kama shaye shaye wani ko babban mutun ne a sanadiyar wata sana'a ko wani kasuwanci da ya samu wani tasgaro ko wata harka da ya shiga kudin shi suka narke shi ma sai tafi neman irin wannan mummunan remedy din a cikin wato shaye shaye din to kamar misali su iyayenmu mata duba zuwa ga dabi'ar mace da ana ganin bai kamata ta shiga cikin wannan garayi ba
tana da kamun kai
da bi'atan ma tana da tsoro
na gaske
abin nan ya ake yi har mata suke samun kansu a cikin wannan yaro
to daga ciki dai akwai wannan sannan kuma babba abu ita ce wannan lalacewar dabi'a in mutum bai samu tarbiya ba ko kuma tarbiyarsa ta gurbace da kuma sadaka din nan zamala abokantaka to yana da tasiri matuka wata tabbas ba ita bace ta shiga damuwar to kawarta kila jami'a suke daya ko sun taba jami'a tare sai ya zama kila sun yi tarayya a wannan damuwar ta misalin da kuka buga ba su samu miji ba to sai su ga cewa sai ita waccan din kila bi'a inda take rayuwa dama waje ne gurbata shi to sai ta ga masu yin wannan aiki domin kullun albi'atu mu'assira
haka ne
environment yana tasiri inda mutum yake rayuwa shi yasa shari'a ta umarni da kaurace wa inda ake saban Allah madaukakin sarki a matsayin ɗaya daga cikin shari'ar tuba in mutum bai kaurace wa inda ake sabawa Allah ba to akwai yiwuwar shi ma ya zo wannan abin ya same shi to waccan kawarta ta lalatacciya ce tana can inda take to ita za ta rika hada za ta rika faɗa mata cewa ga mafita ga mafita sannan wasu abubuwan wannan harka ta social media a ciki ake kallon wasu abubuwan wannan harka ta internet ba a
kun da media ta zama kanwa uwar gani komai da ruwanta
komai ina cin abin da kowane mutum yake neman ya tallata abin da yake yi zai yi amfani da shi ya je ba doka komai a bayyana yadda ake lalata ta zina a bayyana namiji duk waɗannan dai laifukan
shi
abun kowa ya sani ba ya dawa bace kowa ya san anan ake koyon waɗannan abun to haka shaye shaye su kansu ta hanyar nan za ta gani ita ma shi kenan ko sai ta kamai shi da yawa a boye suke wanda dama shi ne mafarin zinubi ya mutum ya zama yana yi a boye har ya kai kaga ma ba tsanake nan ma ba tsanake nan min al fawahish mutum ya boye shine matakin farko har mutum ya kasance ya kai kallabar rana ala qulubihim ma kan yaksibu tsatsa zuciyar shi ke tsatsa ya zama tun yana tasatturi yana boyewa yana ikhtifai baya so yana karkashin wal ismu ma haka fi nafsi ka wataraddada fi sadri wa karita an yatli alaihi nas har ya kai matakin da mutum zai zo ya bayyana
inda bashi ke cewa baya jin tsoron Allah bai gina idan mutane
shi kenan ya koma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya saba wa Allah da daddare Allah ya rufa masa asiri sai ya fito da daddare da rana dai ya shiga cikin kullu ummati mu'afa ilal mujahiri kowace al'umma Allah kowace al'umma a cikin al'ummar manzo Allah sama annin su mai ce Allah zai iya kubutar da ita ya warkar da ita daga matsalarta amma banda masu bayyana zunubi duk mutumin da ya bayyana zunubi zai wuya ya bari akasarin masu addicted na shaye-shayen nan to za ka ga sukan kai matsayin da ba sa jin
kunya
za su kai matsayin da za ka ga yaro ya zo a tsakiyar titi in ya san ba masu kama shi yake in saidawa yake baya jin tsoron kowa ya kama jami'an tsaro ya san su ya san inda yake zuwa ya je ya kai cin hanci ta yadda in an kama shi ko mutanen unguwa sun ce ba su yarda da abin da yake ba sun je sun kai koke in an rike shi to zai riga su dawowa
haka ne za ta wallan to ana ganin
mata sun shiga wannan hanyar ta wallan hanyar tabbas matan aure an samu wannan matsalar akwai su da yawa cases da yawa akwai jihar da wani commissioner na justice na taba jin yana jawabi yace suna an amsu alisafin su a binciken su da suka yi kullun ana samun kwali BBC suka yi fira da shi ke cewa kullun ana samun kwali na kode maganin tari ana samun miliyan biyar
wanda ake consume
wanda ake sha
a rana
guda miliyan biyar kwali miliyan
kwalba miliyan biyar
kwali da kwalbar miliyan biyar
kawo kullalle wannan kamar da ka faɗa a shirin da ya gabata akwai economic activity
kwarai da gaske
akwai harka ce
ta
neman arziki ga kamfanoni
kwarai da
masu supply da sauran masu
wannan daye fa aka rama kallada daga cikin ababan shi
nau'i ba shi kadai ne ake sha ba
nau'i daye ne kawai shine kode
wata kila ko ire-iren shi sama da guda
goma da gaske akwai binciken da aka yi shaguna masu sayar da prohibition wasu anan aka rika samun su wasu chemist shagunan sayar da magunguna da Bahaushe ke ce musu chemist duka za su zo su yi wani ma an taba kama wani mai saidawa abin da yake shine sawa yake yi mutum yazo ya sha rabi sai a je mishi a fresh sai an jima yazo ya sha rabin sa da an yi waɗannan abubuwa ne da aka kama su a aikace daidai kun mutane suna aikata waɗannan abubuwa ba duka ake magana kai ba ana magana daidai ku a cikin mutane to duk wannan harkar ta neman kuɗi tana ja wannan akwai mata masu jakadancin wannan abin da an kama su saidawa take dillani
a gida
gida
tana shiga
take saida
an ganta shi gida ba wanda zai wani
kware da gaske wasu kuma ba ta hanyar suke ba hanyar shiga gidan ba kamar yadda kace agent take ita za ta hada ga yadda za a yi ai waya mu hada a waje kaza waje kaza waje kaza anan za a ansa maza da yi mata suna yi to al'umman mu tana cikin wani yanayi game da wannan musiba kuma himmar da hukuma take sawa a wajen yakar abin kamar dai yadda kaga kal yadda kasar mu Allah madaukakin sarki ta Najeriya take a kowane bangare zai yi wuya ka dauko wani abu wanda zaka ce ga himma wacce ya kamata ana yi domin a fitar da ai daga gugu a fitar da a kori matsala
kawai
ana ka wannan bangare
ya zama rutin
kwari da gaske haka wannan matsalar take wanda kasashe da yawa kila a ci gaba in mun kawo mun zo a wasu shirye-shiryen kila zamu buga misalai da wasu kasashe da na musulunci da waɗanda ba musulunci ba da irin himmar da suke sa wajen yakan waɗannan matsalolin na shayi-shayi wanda sun kai matsayin da hukuncin kisa suke yanke wanda ke kuma malamai suka zauna suka fitar da wannan karar ba wai da ka aka yi ba sai da aka yi tafsili fiqhi aka yi takhrijin mas'ala daga ka'idoji na fiqh wanda shari'a ta yadda da su ya za a yi a fuskanci waɗannan matsalolin na shaye-shaye ne hukuncin mai saidawa ne hukuncin wanda aka kama yana sha ne hukuncin mai dillancin su
mai
safarar su daga ƙasa zuwa ƙasa duka ƙasashe da yawa suna da waɗannan dokokin kuma alal aqalli dokokin suna musu tasiri wajen ragewa domin mutum zai tafi ƙasashen nasu yana dakdar duk hanyar da zai bi ya je hanyar da zai bi ya kare kansa ko kuma ya boye ka a ganin to zaka ga yayi kuma daga baya sai an kama shi
kuma hukunci
a masa hukunci na gaske
babu magana
babu zadi eh babu wariya duk wanda ya za a masa
zai masa
to wannan kuma ya musu tasiri to gata malaka
ganin
wannan ciwon na ka'aba shine ya gangaro da mu har muka yi waɗannan magana
ga ganin gata malan to tunda an yi magana akan lalle akwai wato rashin daukar abu da himma daga bangaren hukuma baya ga hukuma suwaye kuma a cikin al'umma ake ganin za su iya taimakawa wajen kawo rage wannan matsala da kuma yaƙi
iyaye su ne mataki domin su Allah madaukakin sarki ya dora wa nauyi
a matakin farko na
iyaye da yawa na san wani Allah ya gafarta masa da dan da baban duka sun mutu wallahi wallahu ala ma aqulu shahid baban yake cewa ɗan dan yana sai da wiwi kun san matsalar ku da ake zuwa kuna barin baki na zuwa suna shiga harka da ku ƴan layi kuke abin to ba za a zo a kama
wato yana bashi wani
sirri da yadda ya gafarta
mu yadda za a
wanda
za a kauce daga kamu
sun sanni na san su wallahi
yana bashi wata mufta da su kauce daga kamu
yawwa ya za su kauce daga kamu
to shi ma ba tsohon abin nan ne
ba wa alamu ba sai na faɗi su fashi ba amma dai ya yi aiki a kamfanin tabako kamfani yawwa ya yi aiki
da aka taba a gurin shi normal sai kawai ke da
to sai wiwi ta zo tunda aka rama kalla kamar shekarun ma kai ba mu san wiwi muna kanana
ne ya ba mu san ta ba
daga baya ta zo kila mun kai irin shekara 20 din nan ni dai a lokacin da fara sanin wai akwai
wani abu da wiwi
ana shan ta
da can wata yar muce ake
kwarai da gaske
wanda ake nadawa rasta
yawwa kwarai da gaske irin dabancin da aka yi da ba su san wiwi ba in da ba in tauri da aka rika yi ba wani dan turun ba zai shan wiwi
sosai har yi dinga alfari ba sai shi bai shan komai
yawa zai bai shan komai shi kenan to iyaye suna da gudunmuwar da za su gane sosai za su bada sosai wajen shashan hana wannan matsala iyaye za su gane ƴaƴansu suna shashan ta hanyoyi da yawa yaro ya kasance ya cika zaman daki shi kadai
yana son
ba karatu yake ba
yana son
kadai kibewa kibewa a ga yaro ya cika son kibewa ya shige daki shi ba karatu yake in ya shiga dakin nan ba
shi ba muraja'a
wannan abin tambaya ne uban da din yaga dan shi ya cika wannan abu kuma shekarun shi sun fara tasawa to yayi kaffa kaffa da wannan
ya
binciki dan sa abu na biyu shine sace sace a gida
sai ta gina abubuwa suna bata
a ganin abubuwa suna bata ɗan kuɗi washi an bata kuɗin cefa ne ta rasa inda ta ajiye su ta ajiye ta ga inda ta ajiye amma ba za ta gina
za ta gina ko kuma an dan rage
yawa ko a dan ɗibi wani abu
ya ɗibi wani abu
abubuwa a zo a fara ɗaukar kayayyakin gida ana saidawa ya dan aje agogon shi a dauki
a kai sace wata ɗan waya
haka a dauke ta
wani dan ƙarfi haka a kai ma ɗan
kwari da gaske sata na da alaka da shayi-shayi sata suna da zumunta ne ƙarfi tsakanin shayi
kamar wani irin ladabi kuma za ka ga
kwari da gaske
na ban mamaki
sannan uku sai abin da ake shi ne wanda ka faɗa ladabi
eh
kaga mutum yana da wani irin ladabi har ma ya zama sabon karin magana
eh ladabi kamar na shayi
yawa jiji ladabi kamar dan wuyi
to wani haidin ga gaishe da yara ƙanana ba
to wannan ma abin bincikawa ne sosai sosai sannan halittar yaro ta fara canzawa abin da ya shafi fuskar sa musamman
leɓansa
haƙoransa abin da ya shafi tafukan hannunsa daga ciki har da irin zufa hannun nan haka nan kawai yaro a ganin shi hannun shi na zufa ƙafafuwansa ƙasa nan su riƙa zufa shi kanshi abin cika shi kanshi abin cika akwai masu yi a ɗabi'a amma dai in aka ga yaro ya cika wannan har ana sanyi kai sai a ga hannun mutum yana zidda kuɗi to ya kamata a bincike shi wannan na cikin hanyoyin da
masana
sa ido sosai a kan shige da ficen ƴaƴansu sannan bincika jakunkuna tun daga na yara jakunkunan makaranta yaro ya je makaranta ya dawo a riƙa bincika jakarsa a riƙa masa shigar bazata shiga ɗaki a je a riƙa zazzage jakarsa ana bincikawa abu duk sako-sako da jakar take da su na aljifanta duka ko'ina a duba sannan haka nan aljihun yaro ba zargi ba ne tarbiyya ce yanzu ta kai ga dole sai an yi haka malamanmu na fiqhu ne yasa suka ce idan yaro ya namiji ya fara girma a bashi baƙin wando mace kuma in ta fara girma a sa mata ta riƙa sa fararen kaya in za su kwanta bacci saboda a san sun balaga ko ba su balaga ba
haka ne
ka ga bincike ake musu wannan a'a
ɗaukan mataki ne da dace
tarbiyya da ɗaukan mataki domin sanin me ya kamata a yi da kuma bada cewa a fuskanci abu tun kafin abin ya afku ko kuma ya ɓaci
sosai kuwa
duk waɗannan hanyoyi ne da iyaye kamata a ce za su iya bada gudunmuwa a wajen haka sannan mafi girma shine bincika su waye abokan ƴaƴansu da ƙawayensu ina yaro ya tafi
ina yake zuwa
yawo ina yake zuwa
tare da su waye
ina aka sani su aiki tare da su almuhu ala dini khalil hal yanzur ahadukum man yukhalilu haka ma aiki sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam
ai mutum yana kan tsarin rayuwar abokinsa saboda kowa ya tsaya ya duba waye abokinsa saboda waɗannan iyaye suna da gudunmuwa mai girma da za su bada wajen yakan wannan mas'ala kafin gwamnati
babu shakka iyaye suna da babban matsayi kenan a cikin wannan harka tun ma kafin a kai ga sauran baya ga iyaye
kwarai da gaske
watakila za mu yi tunanin kuma kafin mu kai na gwamnati mutanen anguwa
wanda mutanen iyaye su suke haɗuwa
shugabanni irin masu anguwa
malaman addini
sannan kuma malaman
uwa uba kowanne daga cikinsu
kuma watakila makarantunmu
kwarai da gaske
in Allah ya so algata malam za mu aje wannan amala idan mun je shiri na gaba za mu kalli wato dauri na waɗannan bangarori na al'umma wajen wato daƙile mummunar ɗabi'a ta shaye-shaye da ta zama ruwan dare a cikin wannan al'umma ta mu yawa masu albarka na mana wato barka da haka da kuma fata alkhairi da cewa wannan shiri ya kawo ƙarshe sai Allah ya haɗa mu a shiri na gaba za ku ji mu da ci gaban tattaunawa wannan da muke da malaminmu Sheikh Bashir Lawal Muhammad daga garin Zaria a wannan maudu'i na batun shaye-shaye insha Allah sunana Kabiru Abubakar nake muku barka da haka وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام